sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 13 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafa ku ji abin da muke fada shi Mahmud ba makanan labarai.
Rahotanni na nuni da cewa adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a duk faɗin duniya ya kai miliyan 29. Masu hasashen yanayi sun yi kira ga mazauna yankin Bermuda da su zauna cikin shiri domin kare lafiyarsu da dukiyoyinsu yayin da guguwar Colette ke shirin tunkarar yankin. Hukumomi a tsibirin Lesbos da ke ƙasar Girka sun kwashe wasu 'yan jirani da 'yan gudun hijira 300 da ba su da matsuguni, inda aka kai su wani wuri na wucin gadi bayan da gobara ta laƙume sansanin da ake kira Moriya mai cunkoson jama'a.
Kanan labarin kenan. Bayan kashi na farko na labarai, za ku ji cewa jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da hukuncin dandaka ga masu laifin fyaɗe da majalisar dokokin jihar Kaduna ta amince da ita a makon jiya.
Wannan doka abin farin ciki ne a lokaci guda, kuma mu abin tsoro ne da tantar a gare mu. So da yawa zaka ga case din fyaɗen mu yana mutuwa a ofisoshin ƴan sanda, ko in ce a headquarters ƴan sanda, ba tare ma da an je kotu ba.
Haka kuma mahukuntan Najeriya sun fitar da ka'idojin da za a yi amfani da su wurin shige da fice zuwa kasashen Turai da China da ma sauran kasashen duniya.
Musamman ma ƴan Najeriya, ba sanar musu abin da ke faruwa a duniya saboda kar su wahala. Musamman ma a wannan lokaci da kasashen duniya kowa yake yin abin da ya ga dama game da tafiye-tafiye, kaga ba wani tsari cikakke wanda duniya ta dauka, ko ce ƙasa ta dauka matsayin ta yadda take so a yi.
Sannan kuma hukumar alhazan kasar NACUN ta bullo da tsari mai riba ga maniyyatan da ake sa ran sauke farilli a shekara mai zuwa.
Tsari ne wadda bita abinda muke kiyasi, kuma muke kokari a kai, wadda yake zai sanya matalauta su zama ƴan kasuwa, zai sanya wadda ba shi da shi ya zanto yana da shi.
Madina mai shanu na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. Rahotanni na nuni da cewa adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a duk faɗin duniya ya kai miliyan 29. Amurka ce dai ƙasar da ta fi kowace yawan waɗanda suka kamu da cutar, inda take da mutum miliyan 6.4. India, wacce ke matsayi na biyu, ta wuce Brazil, inda take da yawan mutum miliyan 4.7. A yau Lahadi, alƙalma sun nuna cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar a jihar Maharashtra da cibiyar kasuwanci ta Mumbai ke cikinta ya haura miliyan 1, lamarin da ya haifar da cikas ga matakan da hukumomi ke ɗauka don farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Ita dai Brazil tana da mutum miliyan 4.3 na waɗanda cutar ta harba. A gefe guda kuma, wani sharhi da aka wallafa a mujallar kiwon lafiya ta England Journal of Medicine ya nuna cewa saka takunkumin rufe baki da hanci ka iya zama babban makari mai muhimmanci wajen daƙile yaɗuwar cutar fiye da yadda aka yi tsammani da farko. Sharhin ya nuna cewa idan ɗaukacin duniya ta rungumi al'adar saka takunkumin rufe baki da hanci, mai yiwuwa matakin ya yi matuƙar rage yawan yaɗuwar cutar, ya kuma tabbatar mafi akasarin sabbin waɗanda cutar ta harba su kasance ba sa nuna alamun suna ɗauke da ita. Masu hasashen yanayi sun yi kira ga mazauna yankin Bermuda da su zauna cikin shiri domin kare lafiyarsu da dukiyoyinsu yayin da guguwar Colette ke shirin tunkarar yankin. Hukumar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta Amurka ta ce ana fargabar guguwar ta Colette za ta jirkice ta zama mai cike da haɗari yayin da ta dushi yankin a yau Lahadi. An yi kiyasin guguwar za ta yi tafiyar kilomita 75 cikin sa'a guda, ana kuma fargabar gudun nata zai karu. Hukumar ta ce wannan guguwa ta Colette tana ɗaya daga cikin guguwa 6 da take sa ido a kansu a tekun Atlantika da yankin ruwan Mexico. Hukumomi a tsibirin Lesbos da ke ƙasar Girka sun kwashe wasu 'yan jirani da 'yan gudun hijira 300 da ba su da matsuguni, inda aka kai su wani wuri na wucin gadi bayan da gobara ta laƙume sansanin da ake kira Moriya mai cunkoson jama'a. Lamarin ya bar masu neman mafaka 12,012 ba tare da matsuguni ba. A wannan yanayi mafi girma da ƙasar ta Girka ba ta taɓa gani ba cikin shekara 5 da suka gabata. A ranar Lahadin nan an ga 'yan gudun hijira sun yi jerin gwanu a kofar wurin da ake kira Kara Tepe, inda nan ne hukumomi suka keɓe musu a matsayin wurin zama na wucin gadi bayan da suka kwashe kwana hudu cikin mummunan yanayi. An ga da yawa daga cikin 'yan ciranan ɗauke da jarirai da 'yan jakunkunan leda da suka zuba kayayyakinsu waɗanda suka iya kubutarwa kafin gobarar ta ci ƙarfin sansanin nasu da suka baro.
Madalla, to kamar da kuka ji a farkon shirin, jama'a fana ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da hukuncin ɗan daka ga masu laifin fyaɗe da majalisar dokokin jihar Kaduna ta amince da ita a makon jiya a wani mataki na yaƙi da masu wanda mummunar ɗabi'a. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikira daga Kaduna da ƙarin bayani.
Ƙungiyoyin yaƙi da cin zarafin mata da yara dai na ganin kamata ya yi gwamnati ta buga misali da masu laifin fyaɗe da suke hannun hukuma yanzu. Babbar fargabar da wasu 'yan ƙasa ke da ita dai game da wannan doka ta dandaka ita ce da za a aiwatar da dokar ba tare da wata tangarɗa ba. Kamar da yadda shugabar ƙungiyar kare haƙƙin mata da yara ta Arda Relief Foundation Hajiya Rabi Salis Ibrahim ta nunar.
Wannan dokan abin farin ciki ne a lokaci guda, kuma mu abin tsoro ne da ɗarɗar a gare mu. So da yawa za ka ga case ɗin fyaɗenmu yana mutuwa a ofisoshin 'yan sanda, ko in ce a headquarter 'yan sanda, ba tare ma da an je kotu ba. Wani lokaci kuma an je kotu ba a bayar da shawara akan ma waɗannan dokokin waɗanda dama suna nan ba. In ba ka manta ba, jihar Kaduna muna cikin jihohin arewa da aka tabbatar da dokan Child Rights Act, amma mutane nawa ne kaga an yanke musu hukunci wanda zai zama izina ga al'umman da suke aikata wannan fyaɗe da tu'anniti ga ƙananan yaran mu maza da mata.
Yanzu dai buƙatar wasu ƙungiyoyi ita ce buga misali da masu laifin fyaɗe da ke hannun hukuma a ajiye. Shugabar ƙungiyar Babaji Foundation da ke fafutukar yaƙi da cin zarafin mata da yara a jihar Kaduna Hajiya Sadiya Isa na cikin masu irin wannan ra'ayi.
Babban kiranmu ga gwamnati shine mu akwai mutane da yawa zaka da muka yi kesi tsinsu, akwai hujjoji da sun aikata fyaɗen, to muna so a samu mutum ɗaya a aiwatar da hukuncin akan shi saboda ya zama izina ga 'yan baya. Dan idan ba haka ba, ana iya mu fara farin ciki muna murna daga ƙarshe ka ji an rasa wane ne ya aikata laifin wanda laifin ya tabbata akwai shaidu da komai amma ba a mishi hukuncin ba.
To kome takamaimai wannan dokar dandaka ke kunshe da shi? Dan majalisa Tanimu Musa shine mai magana da yawun majalisar dokokin jihar Kaduna.
Wato dokar tana cewa wanda ke karkashin shekara 14, wanda bai wuce shekara 14 ba ko bai kai ba, ko namiji ne ko mace ce, dan dai aka yi wannan harkar fyaɗe, to laifi ya tabbata lalle za a yi dandaka. Idan kuma wanda ya wuce ne ko ta wuce shekara 14, za a gurfanar da shi lalle a gaban kotu hukunci ta kisa mata hau kai bayan dandaka. Ya danganta ga yanda aka yi kazanta. Muna mu iyaka mai ne, muna sa ran insha Allahu za a aiwatar da shi.
Lauyoyi dai na cikin waɗanda ake ganin za su iya kawo cikas game da aiwatar da wannan dokar dandaka a jihar Kaduna. Sai dai lauya mai zaman kanshi barista Elzubar Abubakar ya ce akwai dalilin doka.
Duk mutumin da aka mashi shari'an fyaɗe kuma ya tabbata cewar yayi, to abin da zai faru shine alƙali zai hukuncin dandaka. To shakkun da kawai zai zo shine in an gwamnan Kaduna ya sa hannu akan wannan doka, za a samu waɗanda za su aiwatar da wannan hukunci na dandaka ga mutumin da alƙalai suka hukunta. Ina ganin inda matsalar take kenan.
Fargabar da ake barista ita ce wani lokacin in wanda yake da laifin ya samu wani gogaggen lawyer sai a yi ta kai komo ana yawo a kotuna.
Gaskiya ne, dama lauyoyin da suke zaman kansu sun kware ne wajen kare masu laifuka, kuma dokokinmu ya ba da dama ainun ga mutumin da ake tuhuma. Shi yasa yawancin lokuta waɗanda ake tuhuma, duk da cewar mutane sun gansu ido da ido suna laifin, amma a gaban alƙali in dai shaidu ba su tabbatar da abin da yake ya kawar da dukkan shakku ba, to duka taimakon zai je ne ga wanda ake tuhuma.
Mahukunta dai sun nuna aniyar aiwatar da wannan dokar dandaka, amma dai sun ce akwai wata damuwa. In ji kwamishiniyar ma'aikata mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba.
Jama'a dama suna ta cewa suna son hukunci mai tsanani bisa masu aikata irin wannan laifi balanna akan kananan yara. To saboda haka su 'yan majalisu sun yi nasu, kuma na tabbatar shi ne girma gwamna shi ma zai saka nashi hannu. To ya rage gare mu, mu tabbatar cewa mun jajirce daga kan masu bincike da kuma masu shari'a da jami'an tsaro da kuma watan gidan yari kenan da sauransu. Ina fata cewa su kuma lauyoyi su ma za su yi nasu aikin yadda ya kamata. In kai kana kare haƙƙin wanda ya yi zalunci, to shi kuma wanda aka zalunta fa
to kuma dai me ke akwai game da wannan dokar dandaka su yaran da ake cutarwa suna bukata ne ga mahukunta su tausaya musu domin ba su da wata madogara idan ba irin wannan doka ba
ni mai raini ya ce ina kira da gwamnati ta taimaka mana da wannan kabiri da ya mun fadi a hukunta shi ina roƙon gwamnati ta hukunta wanda ya mun fadin nan ban da gata na da dadin wannan doka
yanzu dai hankali ya koma kan gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'in da zai rattaba wannan doka hannu da kuma lauyoyi da alƙalan da ake ganin za su wuce gaba domin ganin an aiwatar da wannan doka ba ta da wani coge ba Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla a gaida Isa Lol Ikara har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya
wasu yankunan kasar Rasha 41 sun fara gudanar da zaben kananan hukumomi da ake ganin za su kasance zakaran gwajin dafi ga raguwar farin jinin da ake ganin jam'iyya mai mulki ta United Russia Party ke fuskanta gabanin babban zaben yan majalisu da za a yi a baki akalla masu kada kuri'a miliyan 35 ne suke wannan zabe adadin da ya kai kashi 1 cikin kashi 3 na daukacin waɗanda ke yin zabe a kasar ta Rasha Sai dai kamar yadda aka ki gayyatar tawagar masu sa ido daga kungiyar haɗin kai da samar da tsaro ga nahiyar Turai ta OSCE a lokacin zaben raba gardama kan sauya kundin tsarin mulkin kasar don a ƙara wa shugaba Vladimir Putin wa'adi biyu a wannan karan ma ba a gayyace ta ba domin ta sa ido a zaben. Zaben na zuwa ne kasa da wata guda bayan da a ranar 20 ga watan Agusta aka saka wa shugabannin adawar kasar Alexei Navalny guba. Wanda halin da ake ciki yana kwance a wani asibiti da ke Berlin. Ana dai zargin guban nan haɗin Soviet da ake kira Novichok mai kasar jijiya Navalny ya shaka. Abinda magoya bayansa suke ɗora laki akan fadar Kremlin saboda bincike da yake kan cin hanci da rashawa. Ita dai Kremlin ta musanta zargin da ake cewa tana da hannu a sakawa Navalny guba. Wasu tsaffin Prime Minister Birtaniya biyu waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya a yankin arewacin Ireland sun yi kira ga 'yan majalisar dokokin ƙasar Birtaniya da su yi watsi da wani kudurin doka da zai iya soke shirin ficewar ƙasar daga tarayyar Turai. Suna masu cewa kudurin zai kuma mai da hannun agogo baya a zaman lafiyar da aka samar ya kuma zubar da mutuncin ƙasar. A wani sharhi da aka wallafa a jaridar Sunday Times John Major da Tony Blair sun cicciki gwamnatin Birtaniya kan yadda take kunyata kasar da shirin samar da dokar wacce aka kaice za ta yi hannun riga da yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kai wacce ta ba Birtaniya damar ficewa daga kungiyar ta EU salon alin a farkon shekarar nan. A dai wannan makon majalisar dokokin kasar za ta tafka muhawara akan wannan kuduri wanda ya janyo suka a tsakanin kasashen kungiyar ta EU. Saboda zai soke matsayar da aka cimma wacce ta amince tarayyar ta Turai ta dauki ragamar sa ido akan hada-hadar kasuwanci tsakanin Birtaniya da yankin arewacin Ireland idan har ba a cimma matsaya kan harkokin kasuwanci tsakanin Birtaniyar da kungiyar ta tarayyar Turai ba. Ita dai gwamnatin ta Birtaniya ta amince cewa dokar za ta saba dokokin kasa da kasa amma kuma a cewar ta madogara ce kasar take so ta sama wa kanta ko da an gaza cimma wata matsaya kan harkar kasuwanci da kungiyar ta EU nan da zuwa ƙarshen shekarar nan.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mahukuntan Najeriya sun fitar da ka'idojin da za a yi amfani da su wurin shige da fice zuwa kasashen Turai da China da ma sauran kasashen duniya. An fara aiwatar da wannan tsari ne nan take a daidai lokacin da Najeriya ta bude tashoshin jiragen samanta domin tafiye-tafiye zuwa kasashen ƙetare bayan da aka rufe su sanadiyar annobar COVID-19. A Abuja, Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin haske daga shugaban hukumar shige da ficen tarayyar Najeriya. Dangane da waɗannan sharuɗan na tafiya ƙasashen waje.
wannan ba ka'idojin mu bane, kamar yanda kowa ya sani cewa a hakkin mu ne mu ma'aikatan shiga da fita ƙasa, mu tabbatar duk mutumin da zai bar ƙasar mu za a tare shi a ƙasar da zai tafi, ko da dan Najeriya ne ko ba dan Najeriya ba, saboda idan ba a karbe shi ba za a dawo da shi gida. To kaga yana da kyau mu taimaki musamman ma yan Najeriya, mu sanar musu abin da yake faruwa a duniya saboda kasu wahala, musamman ma a wannan lokaci da kasashen duniya kowa yake yin abin da ya ga dama game da tafiye-tafiye. Kaga ba wani tsari cikakke wanda duniya ta dauka, ko ce kasa ta dau matsayin ta yadda take so a yi za a shiga kasar ta. Wasu ba za ka yadda suka shiga kasar su ba sai kana da test da kai na ba cutar COVID.
Ya za a yi ku bi kadin haka ku sa ido ku tabbatar an yi, tunda sau tari mutane ana cewa su tsaya gida su yi sati ɗaya ko biyu amma ka gani suna yawon su.
To da farko ka san lokacin da aka kulle iyakar jirgin sama, gwamnatin Najeriya saboda tabbata ma ka yi wannan test sai ta karkarke fasfonan mutane, wato mu immigration idan ka shigo sai mu rike fasfon ɗinka sai ka je ka yi test ka dawo ka ɗau fasfon ɗinka. To wannan akwai damuwa saboda musamman ma muna yi ne yawanci ga 'yan ƙasar mu saboda a ƙasar su suke, amma lokacin da ka rike fasfon ɗin mutum ba ɗan ƙasa ba to kaman ka kwace masa 'yancin sa ne zai ji ba daɗi, to mun san da wannan. To na biyu kuma akwai tsari da ake ofisoshin duniya daban wanda za a ringa monitoring ɗin wayarka a tabbata cewa ba ka bar gunda kake banka gurbin sai a maka text. To kaga wannan doka ce wanda ko da gwamnati ta ce take so ta yi sai ta ɗau wasu matakai na haƙƙin adam kafin a yi su. Amma ina so in sanar maka shi ministan cikin gida da kuma shugaban shiga da fice na ƙasa yana da iko ya kafa wata doka ta shigowa Najeriya wanda idan mutum ya karya ta akwai hukunci a kansa, ko da ɗan Najeriya ne ko ba ɗan Najeriya ba, saboda akwai kundin da ya nuna mana cewa shugaban shiga da fice na ƙasa da kuma ministan cikin gida zai iya ƙara wata doka ta shigowa ƙasar nan. To yanzu an ƙara dokar cewa duk da kana da visa ko kuma ɗan Najeriya ce doka shigowa ƙasar nan shine sai kana da test wanda ya nuna cewa baka da cutar COVID. To kaga wannan doka ce ta ƙasa ta zama doka. To duk wanda ya karya ta ya karya dokar shiga da fice ta ƙasa wanda ya iya kulle shi za a iya fidda shi in ba ɗan ƙasa ne ba za a iya rike maka fasfon ɗinka hana ka fasfon saboda ba za ka saki samun fasfon ba a kan lokaci. To kaga akwai hukunci kenan, ba wai dole sai mun rike fasfon mutum ba ko kuma sai an bi mutum gida-gida ba, dole ya kawo daga takardar test ɗinsa a cikin sati guda.
Shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya kenan Muhammad Baban Dede a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Muhammad Sale Rabo wanda ke ɗaya daga cikin shugabannin kamfanonin da ke kula da tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa a Najeriya domin in ji matsayinsu dangane da waɗannan matakai da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara aiwatarwa, inda yake cewa
kamar yanda yanzu idan musu suka ce mu ba za mu shiga ƙasarsu ba sai muna da wannan takardar cuta, to mu ma haka ya kamata mu yi, mu ma za mu ce ba za su shiga ƙasarmu ba sai su ma suna da wannan takardar, domin abin da aka yi maka kai ma haka ya kamata ka yi ma wani, domin kar kai ka zo ka ce eh kai sai dai mutanenka su fita da takarda sannan kai ka bar mutanen can su shigo su ba su takardar su saki shigo muku da cuta. Kaga bai yi ba, domin idan su suka ce mu ma ba za mu shiga ba mu ma za mu ce ba za su shiga ba. To yadda Najeriya ta yi haka ya yi daidai.
Malam Muhammad Sale Rabo kenan na kungiyar masu kamfanonin shirye-shiryen tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To ganin cewa dubban manyantan aikin hajji daga Najeriya ba su samu daman sauke farilli ba a sanadiyar cutar coronavirus, hukumar hazan ƙasar ta NACUN ta bullo da wani tsari da ta ce zai kasance mai riba ga manyanta da ke sa ran sauke farilli a shekara mai zuwa. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Shugaban hukumar Alhazan Zikirullahi Olakunle Hassan ya ce tun yanzu masu niyyar zuwa aikin hajji na shekara mai zuwa za su iya fara yin ajiyar kudinsu har zuwa lokacin da za su shirya gudanar da aikin hajjin ba tare da wata matsala ba. Hukumar ta kaddamar da shirin ajiyar ne tare da haɗin gwiwa da bankin Jaiz wanda ya riga ya samar da ingantattun hanyoyin sadarwa ta yanar gizo don sauƙaƙe shirin.
What we have is actually profit and loss sharing. Even though nobody wants to hear the word loss. So also I'm positive that what we'll be sharing inshallah will be profit and not loss. So it is about profit sharing, not interest sharing. And every participant involved will be part of the share.
Zikirullahi ya ce yarjejeniyar wata sabuwar dabara ce da aka kirkiro don saurin aiwatar da shirin, inda ya ce duk wanda ya yi wannan ajiya ba zai yi hasara ba. Domin baya ga amfani da kuɗin wajen ibada zai amfana ta kasuwanci, sannan kuma babu adadin abin da za a iya ajiyewa ko shekaru da za a yi ana ajiyar. Jami'in kula da adashin gata shine Dr. Aliyu Tanko, wanda ya bayanin alfanun da ke tattare da yin irin wannan adashin.
Tsari ne wanda in Allah ya so muke fata zai taimaka ma jama'a har zuwa ƙarshen rayuwa. Don ko tsari ne wanda bisa abinda muke kiyasi kuma muke kokari akai wanda yake zai sanya matalauta su zama ƴan kasuwa. Zai sanya wanda ba shi da shi ya zanto yana da shi. Sannan kuma zai dada inganta ainihin dukiyar mai shi. Don dukkan abin da aka ce na halal ne, in Allah so muna sa ran rahaman Ubangiji za ta shiga cikin wannan tsari, kuma za ta inganta shi, za ta haɓaka shi. Saboda haka muna fatan cewa in Allah ya so dalilin wannan tsari din, muna fatan gwamnati za ta karu, hukuma alhazai za ta karu, alhaji shi da kanshi zai karu, sannan gabaki dai ma tattalin arzikin ƙasa da kansa zai karu ta wannan tsari din kamar yadda aka tsara insha Allah.
A lokacin kaddamar da wannan shiri na adashin gata ba a bar mata a baya ba, domin shugabar kungiyar mata musulmi ta ƙasa Hajja Halima Jibril ta wakilci mata inda ta kira kamar haka.
A gani na wannan dama ce da ya kamata al'umma musulmai ta Najeriya su fito da ƙwayansu da kwarkwata su rungume wannan shirin, saboda tallafawa juna kowane musulmi ya samu damar yin aikin hajji nan gaba in Allah ya yarda.
Babban bako a wajen kaddamarwar shine sakataren gwamnatin tarayya wanda Olusegun Adekunle ya wakilta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓa duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A cikin makon da ya gabata, shirin ya mayar da hankali ne kan tarurrukan yakin neman zaben shugaban ƙasar Amurka da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar suka gudanar ta shafin intanet a cikin makonnin baya sakamakon cutar coronavirus. A cikin tarihin kasar ba a taɓa gudanar da wannan taron mai matuƙar muhimmanci ta kafar intanet ba. Wani mazaunin nan kasar Amurka kuma mai fashin baki kan harkokin siyasar kasar, Malam Hassan Jibiya, wanda muka fara tattaunawa da a cikin shirinmu na makon da ya wuce, zai mana bayani a yau kan yiwuwar gudanar da irin wannan taron a ƙasashenmu na Afirka.
Ko za a iya yin wannan taro, wato za a iya gaskiya, amma abu ne wanda yake sai an sa kula sosai, kuma sai zamanta cewa akwai wato karfin ita kanta intanet din, a da inda mutum yake zai yi recording, kuma recording din a ce ya yi kyau sosai, za a iya aikowa kuma a haɗa shi wuri guda ya yi kyau kamar an nuna kawai ba tare da wani kamar a ce ingancin kowane bidiyo ya zo daidai da daidai ba a ce ba nan kamar nan ba a jin magana nan ba a ganin hoto da sauransu. To su ne dai yan matsalolin da in za a jarba irin haka a gida irin Afirka, ya kamata a ce an kula da irin waɗannan yan matsalolin.
To Malam Hassan, menene alfanun wannan tsarin ta yanar gizo kan tarurrukan?
Akwai wa'anda ma da ake tunanin ainihin da ba za a samu, wato kin san idan aka ce za a yi taro akwai matsala ta lokaci. To wani abu da wannan gangami ya zo da shi a wannan shekarar shi ne, wato tunda duk yawancin mutanen an ce su yi recording kansu ne su turo da nasu jawabin ta bidiyo, to aka iya haɗawa sai a iya cewa kamar in aka ce za a yi taron awa uku, to akan awa ukun za a yi a gama kuma a tashi. To mamadin kuma a ce idan da mutanen za su zo ɗaya a ji sai an jira ka ka taso daga kujerar ka ka zo ka hau stage, sannan kana jawabi ana yin taɓi dole sai ka jira. To mamadin duk wannan ya faru sai wannan harka ta yi da yanar gizo duk ta yanke wannan matsaloli na lokaci. Ɗayan abun kuma shine akwai mutanen da aka ɗauko daga irin su ƙauyukan su Alaska, su Hawaii, su duk inda suke ba wani lungu na Amurka nan da ba ka ba dai kamar yan jam'iyyar Democrats da ba haɗa mutum da ya bullo daga wannan wajen ba, kuma ya zamanto cewa an nuna hoton bidiyon su a wannan taron gangami da aka yi. So abin ya ba da sha'awa sosai yanda mutanen da watakila da ba za su samu damar iya halatta ba ko a gansu ko a ji su, sai gashi wannan tsari da aka yi na gudanar da ainihin taron ta yanar gizo ya yi ma'ana kuma ya abin nan ya kawo nan. Sai dai kamar da kin ga da akwai harka ta tattalin arziki, tunda da idan aka ce za a yi taro a gari, kaga akwai hotel na garin da sauran masu taxi da sauran su duk za su samu kuɗi a harkokin arziki ko kuma tattalin arzikin wannan gari ko jihar ma zai haɓaka sosai sanadiyar mutanen da duk za su zo su yi ta wannan taron. To sai gashi wannan shekarar babu wannan, ba a samu hakan ba, to kin ga shine dai ɗaya daga cikin wato illolin yin wannan taro ta yanar gizo din.
To Malam Hassan, ba a samu wasu matsalolin na'ura ko wani abu na daban dai yayin gudanar da tarurrukan ba?
Kusan wani abu da kasan nan shine duk abin da za a yi sai an fara yin na gwaji, ai ta gwaji ina ko wasu matsalolin da a riga a dakile su kafin lokacin ainihin lokacin da za a gudanar da wani taro ko wani abu muhimmi irin haka. To gaskiya duk matsalolin ma da aka samu na bayan fage ne wanda mu masu kallo ba mu iya tantance ba ko kuma ganin hakan.
Bayan kallon waɗannan manyan tarurrukan na jam'iyyun biyu, ya zaka ce salon yakin neman zaɓen Trump ya bambanta da na Biden?
Cikin gadi kamar yadda na ce, su 'yan Democrats wato shi ɗan takara Joe Biden yadda suka gudanar da taron nasu sun yi shi ne yawanci online, shi ya tsaya a jiharsa ta Delaware, sannan sauran mutane suka tsaya jihohinsu suka yi wannan taro. To duk da dai ya zo kan dandamali tare da shi da wanda ya zaɓa ta goya masa baya wato Kamala Harris, wato masu shafi kan hidimomin siyasa a nan Amurka sun ce ainihin ingancin wato yanda aka yi tsarin kamar na 'yan jam'iyyar Republican ya fi zama abin da zai kama ido game da yanda 'yan su Democrat suka gudanar da nasu taron. In baki manta ba, kin san shi dama Donald Trump dama ya fito daga ainihin ma'aikatar yin fina-finai ce da kuma harkokin barkwanci haka, saboda haka ya iya hada abubuwan talabijin da sauransu. To saboda haka ake ganin wannan ya taimaka sosai, ya kasance cewa wato irin bidiyoyi ko irin tsare-tsaren da suka yi a nasu taron ya fi inganci, tunda sun san cewa a kafafen talabijin za a kalla. To gaskiya sun inganta yanda suka tsara dandamalin su fitowar wanda zai yi jawabi da sauransu idan aka hada da 'yan Democrat. To wannan dai shine aka iya cewa bambancin yanda shi shugaba Trump da kuma shi ɗan takara Joe Biden suka gudanar da nasu gangamin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa insha Allahu. Ni ce taku Madina Dahiru mai Shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo. A gaida Madina mai Shanu, yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Rahotanni na nuni da cewa adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a duk faɗin duniya ya kai miliyan 29. Masu hasashen yanayi sun yi kira ga mazauna yankin Bamuda da su zauna cikin shiri domin kare lafiyarsu da dukiyoyinsu, yayin da guguwar Pulet ke shirin tunkarar yankin. Hukumomi a tsibirin Lesbos da ke ƙasar Girka sun kwashe wasu 'yan cirani da 'yan gudun hijira 300 da ba su da matsuguni, inda aka kai su wani wuri na wucin gadi bayan da gobara ta laƙume sansanin da ake kira Moriya mai cinkoson jama'a.
To masu sauraro, anan za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu za mu dadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai Leo Sahili wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri, a huta lafiya, ma assalam.